Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci 16-21-25 sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani Fara'a Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar sai ta Alpha Radio a Kumasi Ghana. Masu sauraro barkanmu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Elhikaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan damke miyagun iri da suka hada da masu satar mutane a jihar Adamawa. Nijar kuma ta kori ma'aikata 80 daga aiki. Nijar kuma na bitar ayyukan da ta gudanar tun karbar jagorancin kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya a farkon watan nan. Masu niyyar aikin haji 128 suka amshi kudin su a Gombe bayan rashin damar aikin hajin da ya gabata. Muna da shirin tubalin tsaro da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnati tin Amurka da farko a saurari labarun duniya daga Washington.
Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Aji Alamis daraktan hukumar binciken magiyan laifuka ta FBI Christopher Ray ya fada wa 'yan majalisar dokoki cewa Rasha bata fasa ba a kokarin da take yi na sauya sakamakon zaben shugaban kasa na watan Nuwamba, inda suke tabbatar da bayanan da hukumar tattara bayanan sirrin Amurka ta bayar a baya. Cewa babbar manufar Moscow ita ce ta lalata a gangamin yakin neman zaɓen ɗan takarar Democrat kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden. Da yake ba da bahasi a gaban kwamitin tsaron cikin gida na majalisa, Ray ya kwatanta tsarin aikin Kremlin da cewa mai ƙarfin gaske ne a kan shafukan sada zumunta da kafan labaranta da ma wasu hanyoyi da dama. Babban abin da Rasha take so ta cimma shi ne durƙusar da mataimakin shugaban ƙasa Biden da abin da Rasha ɗin take kallo a matsayin wanda yake jininta, inji Ray. Kalaman na daraktan hukumar FBI sun yi daidai da hasashen jama'a a farkon watan Agusta, wanda ba a saba gani ba game da barazanar da zaben Amurka ke fuskanta, da babban jami'in hukumar leƙen asirin Amurka William Evanina ya bayyana. Hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ta yi kashedi a jiya Alhamis cewa annobar coronavirus ta soma sake yaduwa a fadin nahiyar Turai a cikin wani mummunan yanayi. Kana wata matashiya ce da ya kamata ta zaburar da gwamnatocin kasashen Turai. Shugaban hukumar WHO a Turai, Dr. Hans Kluge, ya fada yayin wani taron manema labarai ta yanar gizo daga birnin Copenhagen. Yana cewa cutar ta fi yaduwa cikin gaggawa tsakanin 'yan shekaru 25 zuwa 49. WHO ta kuma ce cutar na kara ta'azzara tsakanin tsofaffi. Kulon ya ce karuwar adadin kamuwa da cutar na nuni da karuwar gwaje-gwaje, amma kuma suna nuna mummunan yanayin yaduwar cutar a duk fadin yankin. A nan Amurka kuma, alƙaluma da hukumar yaƙi da daƙile cutuka masu yaduwa ta fitar a wannan mako na nuni da cewa yara 'yan ƙasa da shekaru 21 a cikin tsirarun jinsin Amurka ne suka fi kamuwa da COVID-19 idan aka kwatanta da masu irin wannan shekarun a cikin farafatan Amurka. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da hare-hare 'yan bindiga ke ƙara ta'azzara a jihar Zamfara da ke arewacin Najeriya, rundunar sojin saman ƙasar ta ce ta kai wani mummunan hari ta jirgin sama wanda ya sanadiyan hallaka 'yan bindiga kusan 100 da kuma wargaza sansanoninsu guda 7 a jihar. Daraktan watsa labarai na rundunar sojin saman Najeriya, Air Commodore Ebinkunle Daramola, ya faɗa wa wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina cewa an kai farmakin ne domin sa kafar wando ɗaya da 'yan tada ƙayar bayan da wargaza sansanoninsu domin samar da zaman lafiya a yankin. Ayan Mashal Sadiq Abubakar shine babban hafsan sojin saman Najeriya.
Yakin Zamfara kwanan nan muna nasara, akwai wurare da yawa cikin daji wanda muke gano inda suke boyewa, amma saboda muna da abin da zai iya bamu ilimin cewa suna waje kaza, muna amfani da shi kuma muna samun nasara kwarai da gaske.
To ko ta wace fuska gwamnatin Zamfara ke kallon wannan farmaki na bayan nan? Zelani Baffa shine kakakin gwamnan jihar Bello Matawan Lamaradun.
Gaskiya wannan abun farantawa rai ne, wato a kullum abin da gwamnati take so shine ta ga cewa an samu zaman lafiya. Duk waɗanda suka kwantare suka ce ba za su yadda a zauna lafiya din nan, ba za su ci gaba da zubar da jinin mutane, gwamnati ba za ta zuba ido ta kyale su ba. Saboda haka a kullum idan sojoji suka ba wa gwamnati goyon baya ba ƙaramin farin ciki muke ji ba, kuma Allah ya bada nasara yanzu zaka samu ciwon duk wanda suke ta da kayar baya yanzu a kullun wahala suke shi a hannun sojoji
su ma zanfarawa irin su Ibrahim Ahmad Janyau na ci gaba da nuna farin cikin su bisa wannan hoɓɓasa da jiragen yakin Najeriya suka fara a bayan nan
ganin yadda sojojin sama ke amma waɗannan ƴan ta'adda abu ne wanda dole ne mu yaba abun daga shi wannan daji na kuyambana da na dokoro abun da ya kai har subugu al'amari ne na yankin shinkafi duk wanda a wannan yanki dole ne ya yaba ma wa sojojin sama bisa da kokarin da suke yi
wasu mazauna jihar Zamfara kenan suke bayyana ra'ayoyinsu akan farmaki da sojin sama suke kai wa ƴan bindiga a jihar Jama'an tsaron Sudan sun auna wani wuri da ake zaton ƴan ta'adda suna tsare da mutane a Khartoum babban birnin kasar inda ta kwace makamai masu fashewa masu yawan gaske ciki har da sinadaran TNT da ammonium nitrate a cewar sanarwar hukumomi a ranar Laraba an kama akalla mutum 41 kana ana gudanar da bincike a kansu a cewar ministan shari'a na Sudan Taj Al-Sir Al-Habir Rundunar kai harin kota kwana ta kananan sojojin Sudan RSF ita ce ta yi wannan aikin karkashin kulawar ofishin ministan shari'a a cewar mai magana da yawon rundunar kwamandan soji Brigadier General Jamal Juma Adam. A cikin watan Maris Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya tsallake rijiya da baya yayin da aka kai masa hari aka auna ayarin motocinsa akan hanyarsa zuwa ofishinsa. Maharin sun yi amfani da abubuwan fashewa da Adam ya ce suna kama da irin waɗanda rundunar RSF ta kwace. An kama waɗansu da dama da ake zato suna da hannu a wannan harin, amma ba a bayyanar da sakamakon bincike da hukumomin Sudan suka ce ya hada har da ma hukumar FBI. Adam ya ce abubuwan fashewar na yin barazana ba ma ga tsaron ƙasar Sudan kadai ba.
Labarun duniya suka saurara. Yanzu sai ba mai rahotanni da shirye-shirye. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta ce ta damƙe masu satar mutane 18 masu fashi da makami 8 waɗanda ake zargi da fyaɗe har da ma ɓarayin mota. Ibrahim Abdulaziz ya yi kuma na wannan rahoton.
The command apprehended 36 suspects for kidnapping activities, armed robberies, extortion, rape.
Kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa CP Olubenga Adene jike nan yayin da ke gabatar wa manema labarai wanda aka kama bisa laifukan da suka shafi garkwalar jama'a 18. Da wasu 'yan fashi da makami mutum 8 da masu fyaɗe mutum 7 kana da barayin motoci guda 3 nau'ukan makaman da aka kama hannun waɗannan da ake zargi sun ko hala da bindiga kera AK-47 guda 3 da bindigar zariru ga guda 2 kana kuma da bindiga kera G3 guda 1 da albarusai guda 199 da motar noma wato tractor guda 1 da kana motoci guda 2 da kuma kuɗi da yawan sai kai naira 60,000 da wasu kayakin maye da yake min ƙarin haske cikin harshen Hausa kan wannan nasara da suka samu. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa DSP Sulemai Hanguroje ya kobe ne da ma aka cafke waɗannan ɓata garin.
Ya biyo bayan zajircewa da rundunar 'yan sanda na jihar Adamawa suka yi domin inganta tsaro a nan jihar Adamawa. Haɗin kai da al'umma suke bamu shi yasa aka haɗa inda muka yi dashe muka cika hannu da mutum 18 waɗanda dama suke sun runguma ne a harkan yin garkuwa ga mutane sannan kuma 8 da ka gani kuma su ne masu yin fade ga musamman ƴan mata kanana da kuma masu fashi da makamai. Na kira ga al'umman jihar Adamawa har ila yau su ci gaba da ba jami'an tsaro musamman ƴan sanda haɗin kai domin mu tabbatar da cewa a nan jihar Adamawa a inda mutum bara gurbi ne ko shaidani ne to ya tattara nashi da nashi yayi gaba, amma in ba haka ba an riga an lashi takobi za a dinga bibiyan su duk inda suke a tabbata kuma an kama su domin
to wai kome waɗanda dubun nasu ya ci kake cewa ga da ta bakin wasu da ke garkuwa da jama'a.
Muhammadu Dangombe bana ne muka ba mutum 5 ne mun samu 500,000 da miliyan 1.
Gambo wakili, akwai wani mai sunan Mikailu Jekata ya kai ma Gambo takarda takardan karban kuɗi. Ya ce an kai mishi, ya ce ya ba ma hudu ya kai.
Ina hudu yake?
Na kai takardan sai ya gano min na rubuta takardan ya kai kuɗin. To ni ban san lissafin da ya kai ba. Cikin mutane biyu an bani 35,000.
Jim kaɗan mako da nuna manema labarai waɗannan ɓatagarin da aka kama sai rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta bai wasu fararen hula biyu kan munkaramawa bisa jajircewa da suke wajen taimakawa jami'an 'yan sanda da min bankaɗo masu laifi. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murwa Amurka daga Yola a Najeriya.
A jihar Neja kuma wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ya yi kuma rahoton matakin da gwamnatin jihar ta Abubakar Sani Bello ta dauka na korar ma'aikata 80 daga aiki. Me ya faru ne?
Ta ce ta gano suna aikata laifuffuka daban-daban da suka shafi al'amuran kudade. To amma kungiyar kwadagon jihar Neja ta ce tana buƙatar ƙarin bayani daga gwamnati domin ba a sanar da su ba a lokacin gudanar da binciken ma'aikatan ba. Hajiya Salamatu Abubakar ita ce shugabar ma'aikatan gwamnatin jihar Niger.
The governor ya yi constituting salary management committee some 2018 thereabout. Wannan committee ta yi interim report ta kawo mana Office of Head of Service. Mu kuma muka ƙara dubawa, muka tura audit, su ma suka ƙara dubawa, muka ƙara tura MDS din staff din suka committee ta fito da wasu staff da aka kama da laifin, wasu sun ƙara alwashi, wasu kuma qualifications din su bai yi daidai da matsayin su ba.
To sai dai kungiyar kwadagon jihar Niger ta ce gwamnatin jihar bata tuntube su ba a lokacin gudanar da binciken waɗannan ma'aikata ba, kamar yadda Kwamaret Tanimu Yunusa shugaban kungiyar manyan ma'aikata na jihar Niger ya yi ƙarin bayani.
Makamata ya yi a za a yi abu kira mu a zuwa jima to ga waɗannan an kama su da yi kuma ga abin da muka yi ne musu to su yi haka
yanzu kana ne ku gaba ne ba ku san da wani bayani ba kwana ne dai kuka je sanarwa korar ta su
kawai sanarwa ne kawai.
Bayanai dai sun nuna cewa daga cikin ma'aikatan da aka korar akwai wanda ya share kimanin shekaru biyu yana karɓar albashin matsayin kwamishina a jihar. Al'amarin da mai sharhi akan al'amuran yau da kullum Abdulkadir Shehu na Puntuwa ya ce lamarin ba ƙarami ba ne.
Duk wayansu daga wajensu ba sai sun hukunci shari'a don ba haka za a basu ba, saboda ganin ba aka ba su shari'a wayansu ba su ɗau darasi ba.
Lamarin ma'aikatan bugi dai na ci gaba da haddasa tafka asara a jihar Niger, inda ko a 'yan kwanakin da suka wuce gwamnatin jihar Niger ta ce tana tafka asara sama da naira miliyan 500 a duk kowane ƙarshen wata akan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Nigeria.
Muryar Amurka ke sauraro don sahihan labaru. Gwamnati da masana lamuran diplomasiya a jamhuriyar Nijar sun shirya taron bitar ayyukan da kasar ta gudanar tun karɓar jagorancin karɓa-karɓa na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya daga farkon watan nan na Satumba. Azantawa da Suleiman Barma ya mai, kwamandan bataliyar sojojin kasar Ibrahim Ali ya ce abun alfahari ne ga nahiyar Afirka.
Abu ne wanda kaman kasar mu da kungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ake ce ma ONU a Faransanci, ita Nijar tana cikin wannan kungiya, kuma dole ne da ya zamanto tana cikin wannan kungiya ta taimaka ma kungiyar nan ne ya zamanto a yi samu tattalin zaman lahiya cikin duniya. A saboda wannan ne ita Nijar take turawa cikin kasashe wanda suke da matsala zaman lahiya, take tura sojawanta ko kuma ta tura civil nata wanda za su taimaka ma mission ta kungiyar ɗinkin duniya na su samu hanyar da za su samu a samu zaman lahiya a cikin kasar. Kaman yanzu a zaman da muke yanzu da kwai kasar Mali bisa wannan wata kungiya ko kuma runduna da ake kira MINUSMA bancin kasar Mali shekaru na baya da suka wuce da kwai kasar Cote d'Ivoire cikin hali da ta shiga, Niger ta aika sojawa har bataliya wajen 23 a kasar South Africa, nan ma Niger ta aika sojawa wanda suke kula da harkar communication a sadarwa halla 325 suna da yawa tsakanin soji da gendarma duka dai sojoji muke ce musu suna da yawa saboda sihi wannan parti zai ka kufanta wajen 1250 yawa 250
wannan wata da muke ciki shine watan da Niger ke shugabancin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya. Shin za a iya kwatanta muhimmancin shugabanci da Niger take ko kuma wani irin ayyuka ne aka gudanar a tsawon wannan wata kawo yanzu?
Yanzu kaman harakan mu ta yaki da muke da rashin zaman lahiya, Niger tana da murya wadda ana iya jinta, tana da kunnuwa wanda suna iya jinta, kuma a samu a yi aiki wannan kunnayen nan su samu su taimaka a yi aiki na kirki a bunƙasa wannan zama da ake na cimma rashin kwanciyar hankali. Kamar an aka ɗauka harkar G5 Sahel, Niger da wannan murya tata tana samu a ƙara ma G5 Sahel ƙarfi wanda take iya yaƙi wanda ya kamata. Kuma ba shi ba ma duka wani matsala na Afirka, Niger daga muryata ana iya samun ciwo kansu daga nan ƙungiyar Majalisar Ɗinkin Duniya.
Komandan bataliyar sojan Niger Ibrahim Ali Azantawasa da Suleiman Mune Barma. Sakataren hukumar alhazan jihar Gombe a Najeriya Alhaji Sa'adu Hassan ya ce hukumar ta mayar wa alhazai 148 kudin ajiya na kujerar hajin da ya gabata da ba a samu damar zuwa ba. Hassan, wanda ya halarci taron adashin 'yan gata a helkwatar hukumar alhazan Najeriya na Akun wato Hajji House, ya ce maniyata 148 na cikin jimillar maniyata 177,000 da suka biya kudin kujerar a hajin na 2020 da ba a samu zuwa ba, inda ya nuna yanzu akwai kudin alhazai 929 da za a ba wa fifiko a haji mai zuwa.
Muka ga tun daga shi ba za a tafi ba, kuma mutane sun ba da kuɗinsu, muka nemi gwamnatin jihar Gombe ta ba mu izini wato mu mayarwa mai bukatan karban kuɗin shi. Saboda haka muka rubuta gwamnatin jihar Gombe Alhaji Mahmud Inuwaya mai adalci mai tausaya al'umma ya ce lalle ne duk wanda ke bukatan kuɗin shi da ya aje, saboda bukatar sa ta haji bata yi ba, yana iya san kuɗin shi ko kuma ya bari yana da burin tafiya shekara ta 2021. To muka je muka sanar mun samu mutum 148 wanda suka rubuto mana, don dama muke mai bukata sai ya bamu a rubuce, saboda maza muna da shaida ta shi ya nemi a bashi kuɗin shi, ya bamu shaida ta shi ya biya kuɗin nan, saboda ta hanyar nuno mana ko receipt shi ko teller na banki wanda zai hada da na application dinsa, muka sa ma dai ya hada da pejin passport din shi, wato shafin passport din shi wanda yake dauke da bayanansa, saboda duk ma mun riga mun karbi passport din su har mun maso register na haji, saboda ka sai mun karbi passport dinka wato copy sa, saboda mu fito da kai daga cikin layin da kuma register sai mu dauki kudin ka mu baka. Kuma haka alhamdulillah muka zama masu bukatun yin haka mutum 148 mu duk an ba su kudin su, kana da suka rage kuma suna bukatun a sanya cikin masu tafiya haji shekara 2020 Allah kai mu.
Hassan ya ce an ware wa jihar kujeru 1,500 a hajin da ya gabata, amma gabanin matakin rage kujeru jihar kan samar da fiye da alhazai 2,000 ne. Kara shafa muryar Amurka ake sauraro. Ga Hassan mai na kaina da shiri na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro, wanda a yau za mu duba nasarori da matsalolin tsaro a jihohin Katsina, Zamfara da Sokoto.
We'll be ruthless to all those criminals who are bent on disturbing the peace and security of our country.
Yace za a ci gaba da sa kafar wando daya da yan ta'adda da suka zake wurin tafka aika-aika a kasan nan.
Zuwa yanzu gaskiya za mu iya cewa alhamdulillah kwalliya ta fara bin kudin sabulu.
Magana gaskiya akwai har yanzu damuwoyi waɗanda yan ta'addan nan suna shigowa, suna bashe musu dukiya, kuma sun hana su zaman gidajensu saboda suna sa musu haraji, wasu kuma sun gudu sun dawo cikin gunduma local government area don citar da rayuwarsu.
A wannan mako ne babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Yusufu Buratai ya kai ziyara a babban sansanin sojin Najeriya da ke garin Faskari a jihar Katsina, inda ya duba yadda tsarin kai farmakin nan mai take Operation Sahel Sanity ke gudana domin kawo ƙarshen aika-aikar 'yan bindiga daɗi a shiyar arewa maso yammacin Najeriya.
Be rest assured, we'll be ruthless to all those criminals who are bent on disturbing the peace and security of our country.
Yace za a ci gaba da sa kafar wando ɗaya da 'yan ta'adda da suka zake wurin tafka aika-aika a ƙasar nan. Ba za mu amince da irin wannan tabargaza ba na yin garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa ko kashe mutane ba gaira ba dalili da sauran nau'o'in aika-aika irin na 'yan bindiga daɗin. Yanzu mun ƙara jan ɗamara, muna aiki wurjanjan don tallafawa kuma mun fararen hula wurin kare Najeriya da 'yan Najeriya daga balahira irin na waɗannan 'yan bindiga. Domin waɗannan 'yan bindiga muna bin su har cikin ruwa, cikin tsaunuka, a cikin ƙungurmin daji don yin maganinsu, musamman ma da yake yanzu mun riga mun shawo kan kalubalen da muke fuskanta.
All our challenges were taken care of.
Lieutenant General Tukur Buratai kazalika ya kuma yi tsokaci akan yadda dakarun suka tunkari yan bindigar a jihohin Katsina da Zamfaran.
My overall assessment is that the troops here of Nigerian army.
A gaba ɗaya dai abinda zan ce anan shine dakarunmu bisa taimakon sojojin sama da sojojin ruwa, yan sanda da ma sauran jami'an tsaro na farin kaya karkashin rundunar Operation Hadarin Daji sun taka rawar gani sosai ta yadda ta kai mu ga irin gaggarumin nasarar da muka samu a halin yanzu. Domin wannan nasara a fili yake karara kuma kowa ka iya gani.
And the achievements are there to be seen by everyone.
Tuni dai ƙungiyoyin fararen hula a Katsina sun ce yanzu kam sun gani a ƙasa.
Sunana Comrade Kabir Shehu Ɗaki, coordinator na cibiyar Transparency Advocacy Center ta Nigeria. Zuwa yanzu gaskiya za mu iya cewa alhamdulillahi kwalliya ta fara bin kuɗin sabulu, in ma ba ta ida bin shi baki ɗaya ba. A watannin baya da suka gabata, in ba a kai hari a ƙaramin hukumar Safana ba, to za ka samu an kai hari a ƙaramin kuma Batsari. In ba a kai a Batsari ba, za ka samu an kai a ƙauyukan Jibiya. In ba a kai a Jibiya ba, za ka samu an kai hari a wasu ƙauyuka na Ɗan Musa, ko ɗaya daga cikin wannan ƙaramin hukumomi guda 7-8 da wannan abu ya fi kamari a jihar Katsina. Amma zuwa yanzu cikin iko Allah da dashi, kamar yadda soji suka dage na Najeriya ganin cewa an dakile wannan kawo harhare daga yan ta'adda, soji kuma suka tashi tsaye ta hanyar dakile harhare kafin a kawo su inda talakawa suke, ta hanyar samun bayanan sirri daga talakawa, wanda a baya talakawa ba sa ba da bayanan sirri saboda tsoron zulumi kan ga yan ta'addan nan. Amma daga baya aka samu nasara, aka rika ba da bayanan sirri. To wannan bayanan sirri gaskiyar magana sun taimaka sosai, an samu nasarori. Zaka samu kafin yan ta'adda su kawo harhare a wasu ƙauyuka na wannan ƙaramin kumi da Lissafa, zaka samu sojin sun tashi sun iske su a cikin dazukan da suke, sun take su, sun kore su, sun an so inda ake garkuwa da su da dukiyoyin su. To gaskiya nasara ce ba karama ba. Wanda ya kasance haka, insha Allah muna sa ran nan da ƴan kwanaki kadan za mu yi tabbatar da cewa wannan abu ya zama tarihi.
To a daidai lokacin da sha'anin tsaron ke fara inganta a jihar ta Katsina, jihar Sokoto na kara fuskantar cigaba da barazanar matsalar tsaron. Domin muna dab da hada wannan shiri ne ma, muka samu labarin wasu gungun ƴan bindiga kimanin guda 100 suka afkawa gidan Madi da ke yankin karamar hukumar Tangaza a jihar ta Sokoto, kamar yadda wannan mazaunin garin ke shaida min.
Karfe 1 dare mahalan suka shigo kai da su zuwa police station, suka je suka fara attacking police station, lokacin suka attack police station suka kashe biyu da inspector daya. Daga nan kuma suka shigo gari, akwai wani dan kasuwa, to gidan shi na police station ne, suka je suka su mata shi guda biyu, sai suka shiga cikin gari.
To da suka shiga cikin gari me suka yi?
To sun shiga su gidaje, amma dai ba su dauki mutane. Wannan mutum biyu suka duka daga nan nan cikin gidan Mali din, daga nan sai suka wuce wani tsawo gura ne, suka dauki mata daya sai suka wuce kuma kan wanda suke.
Kamar lokacin da jiyan ta da nan suka shigo gidan Madi, kamar kai lokacin kana ina ne?
Ni ina gida ne.
Kamar wannan shine karo na farko ko kuma karo na biyu da ƴan ta'addan nan suke zuwa yankin ku?
Wani shi ne karo na wargo su kawata gidi cikin garin gidan Madi.
To yanzu wani hali ake ciki a yankin gidan Madi gaba daya?
Komai alaba kuma bakin gudu yanzu akwai jama'a cikin tsaro, yanzu an kama cikin tsaro.
Kuma shugaban karamar hukumar ta Tangaza Muhammad Altina Yari ya tabbatar da aikuwar wannan farmaki ga wakilinmu Muhammad Nasir da ke birnin Sokoto.
An waye gari an buga min cewa babu DPO, na ɗauko mota ta na zo kwamishin ɗan sanda ya zo, na zo muka gaisa shi. Ita zagayen da aka yi inda su bandit ɗin suka zagayo a cikin ofis suka kashe shi, a gida ne sun kashe shi an ban sani ba. Amma dai mun bi sawu da commissioner of police na jihar Sokoto, inda mutane suka bi muka gano cewa har inda dai aka gai bakin iyaka inda shi commissioner ya koma cikin ofis area police station da gidan Madi, muka tsaya nan muka yi ban kwana. Shi ya ce mu je gidan uban kasar gidan Madi, na raka shi muka tafi muka gaisa da uban kasar gidan Madi. Ye a cile suna neman duk Allah uban kasar gidan Madi ya ba su haɗin kai, saboda tsoron ƙasa ba na mutum gurana ba, bayan sanda ɗaya da haƙƙi ga tsoron ƙasa ba, suna haka shi na sani.
Ita ma jihar Zamfara da aka ɗan fara samun dama-dama a sha'anin tsaron, a yanzu dai wasu yankunan na cikin halin wayyo Allah, kamar yadda wasu 'yan kungiyoyin fararen hula a jihar ke shaida mana.
Sunana Ibrahim Janyau, shugaban kungiyar aiwatar da zaman lafiya na dindindin a jihar Zamfara. Sai dai mu yi godiya ga Allah kuma gurgudu tabbas a wasu yankuna alhamdulillahi kamar an samu zaman lafiya. Amma dai yankuna waɗanda suka kama yankin ƙauren Namu da birnin Magaji Shinkafi local government har ya wuce ya kai zurmi, magana gaskiya akwai har yanzu damu hukumomi waɗanda ƴan ta'addan nan suna shigowa suna bashe musu dukiya kuma sun hana su zaman gidajen su saboda suna sa musu haraji wasu kuma sun gudu sun dawo cikin gunduma local government area don cutar da rayuwar su akwai yanzu yankunan shinkafi da zan iya sheda maka cewa tun mutumin da awan nan yanki tunda cikin muriki dolin muriki ta kwada ta shiga cikin shinkafi badarawa ta tsetara ta je bagari ta kwada har cikin jihar Sokoto sabon birni yankunan bafarawa da waɗannan karkarar su gidan idi da sauran gurare har yau ba su iya kwantawa su ce sun tashi lafiya sun kwana cikin gidajen su sai dai da karfe 2 tayi mutanen nan ne na dare in karfe 2 tayi ba su zo ba sannan za su iya komawa gidajen su kwanta to amma tun daga an ce ma bayan isha'i har abin da ya kai karfe 2 ko da yaushe suna sauraren attack wasu suna nan cikin gero sun boya wasu sun shige cikin dawa saboda mutanen nan ta ko ina suna iya hito musu saboda su mutanen nan mutane ne waɗanda ba a iya cewa za a iya gane garar da za su zo ko kuma ga time inda suke zuwa kuma duk sun ka zo duk me wanda an ka iske namiji za a anshi dukiyar sa in bai da ita su tafi da shi wasu mata su dissa mata gaba su tafi da su al'amarin nan gaskiya akwai kwantatta cikin ta saboda mutanen nan da an ka ce an yi sulhu da su to wallahi wasu sun riga sun yi breaching wannan sulhun suna nan suna operation din su babu dare babu rana al'amari ne wanda ya kasance gada ka taba tunanin cewa wai a garar da za su yi to da rana za su zo su yi operation din su su tahi da mutanen da za su zo su kashi wanda za su suke so sannan kuma da daddare ma su sake dawowa su dibi mata yara matasa waɗanda za su tallafa musu su al'amari ne wanda gwamnatin tarayya da gwamnatin Zamfara ba wai ta kadai za ta ce za ta yi dealing da su ba dole ne sai ta koma grassroots
Masu sauraro duka-duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. A madadin sashin Hausa na muryar Amurka Hassan Maina kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya.
Yanzu lokaci yayi na shirin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Latin da ɗaya ga watan Agusta, haramtacciyar gwamnatin Nicolas Maduro na ƙasar Venezuela ta sanar da cewa za ta yi wa mutane 110 afuwa bisa sharaɗi, ciki har da wasu fursunonin siyasa. Daga cikinsu akwai 50 da ke kulle a kurkuku. Ana bincike a kan 37 yayin da aka saki 23 bisa sharaɗi. Kafin sakin nasu, haramtacciyar gwamnatin tana tsare da fursunonin siyasa 386. A halin yanzu an yi wa 'yan kasar Venezuela 333 daurin talala ba tare da kwakwarar dalili ba, sai dai saboda adawarsu da haramtacciyar shugabar haramtacciyar gwamnati. Sakin mutanen na tare da sharuɗa, inda jami'ai suka yi barazanar janye afuwa ga duk wata halayyar ta'addanci, rashin hankali ko neman juyin mulki, kamar yadda gwamnatin ta zayyana, in ji sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo a wata rubutacciyar sanarwa. Da yawan shugabannin siyasar demokradiyyar Venezuela da suka yi gudun hijira ba za su iya komawa gida ba saboda sun san kai tsaye za a daure su. Babu tabbacin kare lafiyarsu. Ba a janye tuhumar da ake ma mataimakin shugaba Juan Requesens ba, kuma har yanzu yana cikin daurin talala. A ranar da aka saki Requesens ne kuma aka tsare mahaifiyar mataimakin shugaban majalisar dokokin kasar Armando Armas. Haka ya tunatar da mu irin yadda gwamnatin take amfani da tsare mutane da cin zarafinsu a zaman hanyar tilasta bin tafarkin Maduro a zaben 6 ga watan Disamba, kamar yadda Pompeo ya rubuta. Wannan afuwa na jekanayika wata dabara ce ta siyasa domin halarta zaben kasar Venezuela na 6 ga watan Disamba. Dukkan kujerun 167 na majalisar dokokin kasar na fuskantar barazana, ciki har da ta abokin hamayyar Maduro a siyasa Juan Guaido, wanda shine shugaban kasa na rikon kwarya, kasancewarsa shugaban majalisar dokokin kasar tun daga Janairun shekara da ta gabata. Maduro ya kuma sabawa kundin tsarin mulkin kasar ta hanyar ƙara yawan kujerun majalisar da 110 domin samun rinjaye ta karfin tsiya. Babu sharuɗan samun zaɓe na gaskiya da adalci a Venezuela, kuma sakin fursunonin siyasa ba zai sauya komai ba. Babu ɗaya daga cikin jam'iyyun siyasa da aka cire shugabanninsu da kuma sunayensu da tambarin jam'iyya da kadarorinsu da gwamnati ta sace da aka mayar. Da yawa daga cikin abokan adawar gwamnatin an haramta musu tsayawa takara kuma ba su da damar yin siyasa. inji sakataren wajen Amurka Pompeo. Muna kira da dukkan 'yan siyasa a ciki da wajen Venezuela da su ci gaba da neman sharuɗan da duniya ta amince da su na tabbatar da gudanar da sahihin zaɓe na gaskiya da adalci. Mu da ƙawayenmu a siyasance na Venezuela da al'ummar duniya baki ɗaya ba za mu ba da gudumawa wajen halarta wani zaɓe mai cike da maguɗi da gwamnatin Maduro ta yi ba. Al'ummar Venezuela sun cancanci goyon bayanmu a gwagwarmayarsu ta maido da ƙasarsu kan turbar demokradiyya. Sharhin Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraro, da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka, ni Nasiru Adamu Ali Kaya da na shirya shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum.